daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Hausa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da a yau ma 15 ga watan Yuli na shekarar 2021. Za mu yi magana ne akan sana'ar jari bola.
Haka yake Hafiz, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu sana'ar da kuma likita akan wannan batu. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na Facebook.
Sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan sana'ar jari bola, sannan waɗanne irin illoli kuke gani da tattare da wannan sana'ar. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muhammad Ibrahim Galadima Unguru, inda ya ce babu shakka wannan sana'a ta jari bola tana da matukar mahimmanci domin ta fi zuwa ka je ka shiga ta'addanci ko garkuwa da mutane. Illolinta yakan maida masu sana'ar koyon sata, sannan suna fuskantar kalubalen kamuwa da cututtuka musamman ciwon tetanus.
To Amina, shi kuwa Kabiru Garba Aujarace wai ana wa ganin sana'ar jari bola illolinta ga su kamar haka. Na farko dai, zaka ga duk masu wannan sana'ar, zaka ga idan sun ga wani abu da suke so an jefar da shi a bola, suna hawa bola domin dauko shi, inda akwai abubuwa daban-daban da ka iya cutar da lafiyar jikin dan adam, duba da irin wari ko doyi da ke wurin. Na biyu kuma, mafi yawancin al'umma suna yi wa masu sana'ar jari bola kallon barayi, wanda kuwa akwai wasu a ciki waɗanda ba sa satar kayan al'umma. Fatana a nan shine ya kamata suna yin kungiyoyi domin rage masu kalubalen da suke fuskanta na zargin sata.
To sai kuma amsar Alhaji Saminu Daura, inda ya ce salam VOA Hausa yau da gobe. A zahiri sana'ar jari bola sana'a ce, amma akwai lauje cikin nadi a tattare da ita. Amma muna fatan masu wannan sana'a za su tashi tsaye domin martaba wannan sana'a tasu.
Shi kuwa Abba PRP Gadar Sali ya ce sana'a ce wacce duk wanda zai shige ta da zuciya daya zai samu alheri da yalwar arziki a cikinta. Sana'a ce wacce ta fi mutum ya je ya yi ta'addanci haka kurum, kuma dama a komai ba a rasa bata gari.
To shi kuma Mustapha Salisu Gusaucewa ya yi salam VOA Hausa. Hakika sana'ar jari bola sana'a ce wadda take taimakawa matasa wurin samun abin rufin asiri. Sai dai illolin sana'ar shi ne yadda masu kawo jari bola wataran sukan kawo kayan sata.
Shi kuwa Lawal Abubakar ya ce sana'ar jari bola ya kawo lalacewar tarbiyyar yara da matasa.
To Muhammad Dallaje, Allah sa na faɗa daidai, ya ce sana'a ce mai kyau domin ta fi siyasa amfani musamman a yankin arewacin Najeriya.
Amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi, karamar hukumar Bunza, ya ce salam yau da gobe. Gaskiya wannan sana'a tana da kyau sosai kuwa, dan tana tsaftace gari, kuma matasa na samun abin sawa a bakin salati. Amma waɗansu na maida sana'ar sata don suna haɗawa da kayan mutane wanda bai kamata ba.
To Aliyu dan Hausa Gwammaja kuma yace sana'ar jari bola tana da matukar amfani saboda yawan jama'a sun samu arziki a cikin ta. Illar ta shine wasu masu son rai suna komawa dauke-dauken kayan mutane da kuma shaye-shayen kayan maye domin ni ga naune ba jiyau ba.
Shi kuwa Abdul Malik Abubakar ya ce sana'a ce mai albarka, amma dai akwai hadari musamman sayan kayan sata da kamuwa da cututtuka da yawan kananan yara a cikin ta waɗanda bai kamata su fara yawan neman kuɗi ba madadin a ce suna makaranta, amma mutane da yawa na samun alheri a cikin ta, kuma ya fi a ce mutum yana aikata ɗan hali.
To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Muntaka Umar Jega, inda ya ce babbar illanta shine yanda yara ƙanana suke ƙin zuwa makaranta, suna zuwa ɗaukan kayan nauyi. Wannan abin takaici ne, har cikin gida suna shiga su ɗauke tukwane idan sun gani. To masu saurare, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Jama'a, yanzu kuma sai jalla babban Hausa Kano wajen wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da rahoton da ta hado mana akan sana'ar jari bola.
Sana'ar jari bola sana'a ce da matasa kan tsinci robobi ko karafe da ledojin pure water, wasu lokutan ma har da kwalaye. Masu wannan sana'a dai ba sa la'akari illolin da sana'ar ke da shi ba yayin da suke neman jari bola. Wasu matasa masu wannan sana'a da muka zanta da su sun bayyana yadda suke sana'ar ta su.
Ibrahim.
To me ce sana'ar ka?
Sana'ar ta wannan aikin ne.
Wannan aikin?
Aikin gwangwan.
To ya kuke aikin, a bamu labari?
Labarin kuke so? Yau muna tsince-tsince ne, kuma muna zuwa muna dan sai su. Abinda ba za mu samu dai a ciki, abinda ba za mu rasa dai, abin dai da muke so a ciki ne. Saura me
dan me kuke tsinta?
Dai dai me karafuna dai haka ne dai. Ba su ce su robobi dai haka su karafuna.
Misali
daga karfe nawa kuke fara wannan sana'a ta tashi da safe? Daga safe muna zuwa wajen karfe 8 muna dan shigowa nan goma. Za mu tashi wajen 4 da rabi haka.
A rana kukan tsinto abin kamar naira nawa?
Za mu iya tsinto ni kamar nawan 5 dai haka. Shi ginin sana'a ta mu. Amma ba kullum ba haka, kamar ranar dai da ake dan yawan samu ne haka dai, za a samu na 1,000 dai. Wan bayu haka ne dai sana'a je take.
Ba ai ba ka gaya mun ba mai dame dame kuke tsinta.
Kin ga da karfe da roba. Dinga sanan dai silodoji da haka ne da fiyawa ta dai, dinga sanan dai muna tsinta dai. Dan abin dai da ake dauka.
To ya sanan malamu.
Eh?
Ya sanan malamu.
Mukhtar.
Mukhtar sanar me ake yi?
Zintar leda haka, shara dai nake yi ne, amma yana zintar leda jarka robobi haka karafuna ne in suka samu.
To me ya ja hankalinka ka fara wannan sana'a?
Gaskiya dai abin da ya ja hankali ne shine ganin wasu suna yi suna dan samun rufin asiri, ne ma shine yasa na fara.
Kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a?
Gaskiya duka ban fi shekara 2 ba da fara.
Da farawa. To a wannan sana'a ta jari bola me da me ake tsinta?
Roba da jarka da karfe da leda piyota. Gaba ɗaya ba abin da ba a tsinta.
To duk waɗannan idan kun tsinta kowane kilo nawa ake sayarwa?
Jarka ana sai da kiranta 20, roba naira 60, leda 15, karfe 120.
A rana kukan tsinto abin kilo nawa?
Ana tsintowa dai wani lokacin ana samu da wani lokacin kuma gaskiya ba a samu.
Misali kamar na kilo nawa?
Karfe dai ba a wuce kilo 2 zuwa 3, roba kuma ba ta wuce 4 dai zuwa 5.
A rana?
Eh.
In aka haɗa kuɗin gaba ɗaya ana samun naira nawa?
Ana samun kamar 1,500 zuwa 2,000 wani lokacin, har 1,000 ma wani lokacin ma ba kai 1,000.
To wannan tunda ka fara sana'a nan ka ce shekara 2, wani irin alfanu ka samu da sana'a? Abinci gaba haka?
Abinci gaba, gaskiya na samu rufin asiri bakin gwargwado, kuma daman shi ake nema.
Ya aka yi da kuɗin da aka samu?
Suna nan ana tara su.
To wani irin ƙalubale kake fuskanta ita wannan sana'a?
Hakika wasu sun gan mu suna toshe hancin su suna ganin kamar kazanta ne abu nake kuma ya fi aisa ta
kware da ku me yasa suke gangamin ku sun ga kuna yin da tuni
kai mutane ne kin san kin debo ta zaki ji tana wari dole wani in ya ranka zai rufa hancin shi ko
to yanzu idan wannan suna da kake naga gashi a hannunka babu sakon hannu babu irin takalmin nan da yake zai kai har guyuwa in kuka shiga ba kwa tsoron wani abu ya cike ku tunda shara ce ana zuba abubuwa da yawa har da abin da zai yi muku rauni
gaskiya ne muna tsoron wannan amma duba dangane da yanayi tunda ba mu da shi yasa kawai muke shiga haka Allah ne da
to a garin shiga an taba riskan a shiga garin nema wani abu ya cike ka a jiki ko
gaskiya ni dai ba taba ba kuma ba na fata
to yanzu ba ka da ra'ayin na gaban ka samu irin wannan takalmi ko abun hannun a saka da mun ya sauƙaƙa muku wajen aikin
in na samu me zai hana in sa tunda duk kare lafiya ce
shi ma wani mai saye ya bayyana yadda harkar take
to ya sunan malamin za ka gaya mun sunanka da kuma sana'ar da kake yi
sunana Usman na harkar jari bola
to ka ce kana harkar jari bola kai tsuntowa kake ko sai kake
a ni ina zaune ne sai dai in an fita aiki ko yara ƴan unguwa su kawo sai na saya
da me da me ake saya ya wannan harka take a bamu labari
muna sayan roba in na lemuka haka wanda aka shanye kuma muna sayan robobi waɗanda suka lalace muna sayan karfi haka da aluminium da sauran da tarkace da duwan nan aka daina amfani da su
to idan aka kawo daga yaran idan suka kawo ya kuke saya
misali mutum in ya kawo ne dai muna aunawa mu lissafa kuɗi sai mu bashi
idan sun kawo robobi da kaza aka auna kaza ake yi
yauwa kin ga kamar karfe duk kilo ɗaya muna saya naira 100 aluminium in an kawo muna saya 300 duk kilo ɗaya su kuma robobi irin waɗannan na lemo da ke gani muna saya 20 duk kilo ɗaya shi sai kuma kwali shi ma muna saya naira 20 duk kilo ɗaya
har
da kwali ake saya
to idan kun saya ku kuma ina kai kaiwa
mun saya akwai manyan mu waɗanda muke kira nan su saya ko kuma mutum ya kai kamfani
wani kamfani kuke kaiwa wani kamfanin kuke kaiwa
akwai kamfani nan wajen yan rake shine muke kaiwa ake auna mana kwali ko roba ko karfe da dukkan da muka saya an muka kai can ana aunawa
to a rana kukan sami waɗannan robobi da sauransu kukan yi kamar kilo nawa
to a sauwaƙe dai kwali dai kamar a samu kamar kilo 50 zuwa 60 haka
a rana
kenan shi ma karfe in ta zo shi ma hakan har sama da 50 din ma shi ma ana samu sai kuma robobin su ma irin wannan su ma dai ana samu iya bakin gurgurdo
kimanin shekaru nawa kana cikin wannan sana'a
eh gaskiya zuwa yanzu dai na kai shekara 7 haka da fara yin ta
to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a
da gaskiya wannan sana'a alhamdulillah ba abin da zamu ce Allah sai dai godiya tunda da iya bakin gurgurdo ko da yaushe muna ganin ci gaba sosai a harkar kuma al'amura suna yi lafiya a kalo tsakaninmu da mutane ko muna samun harka iya bakin gurgurdo
to me burinka a wannan sana'a
to burina dai Allah ya taimaka mana in Allah ya daga mumuwa na kasa da mu su ma su samu su daga sosai a haka dai harkar da yake ta fadada dai ya zama cuciya da ƴan uwa dai da an tashi kowa dai ya samu sana'a da ya dogara da ita
a wannan iyana ke son ka tsaya kuma kana
eh tabbas akwai gurin haka dan ayanzu haka ma akwai guraren da ake zo a kama kuma su ma yara na kasa su ma a dada dan babba za su haka su ma su samu wasu na kasa su ma sai a dada dorawa haka kin ga kowa dai za a samu amfanuwa da yawa
to wani irin kira zan kai wa matasa
to bakin ya gaskiya dai wannan harkar dai ta zama ruwan dare yanzu kowa ya riga da ya santa kaga in dai mutum zai tsaya yi tsakani da Allah ya tsaya tsayin daka ita harkar zai yi da gaske to gaskiya Allah zai buɗa masa kuma zai samu
mun tuttubi likitan al'umma a asibitin koyarwa na Aminu Kano Dr. Usman Bashir wanda ya mana bayani dangane da illolin da sana'ar jari bola ke da ita ga masu sana'ar da ma al'umma baki daya
assalamu alaikum jama'a sunana Dr. Usman Bashir likita a bangaren kula da lafiyar al'umma dake jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Aminu Kano kamar da kika tambaya cewar sana'ar jari bola wannan sana'a ce wacce tana da muhimmanci a harkar kula da tsafta lafiya amma kuma inda ake yin ta a nan kasashen mu na da suka yi da basu ci gaba ba ana samun matsala mutane suna zuwa ba kayan lura da kansu ba kayan rufewa ba kayan da su ba kayan da su kare kansu daga daukan cuta ko kuma ya dauki cutar ma ko kuma wani abu mai guba ma za su iya daukowa su je sa jama'a ko sa kansu saboda san yanda ake yanda ake tantance shi ba yanda za tantance da kuma yanda za ko ba kona ba sun nuna abin da Hausa abin da ake banda raba yanda za a dispose of disposing of yanda za kamar yanda za ka dauko lead akwai wanda za a bearing abin ne a kasa kuma kar abin ne shi inda hanyar ruwa take yau so da hanyoyin da ake fitar da abubuwan a san yanda ba za su yi wa al'umma illa ba kamar yanda za su je su ɗebo wani abu guba su je zuba shi a hanyar ruwa wanda ba wai kansu zai illa ba har ma mutane so kamar yanda faɗa matsalar kalabi ce ne abubuwan da za su musu illa da kuma wanda za su iya cutar al'umma so wanda zai cuce su shine kamar su je su ji ciwo ko su dauko abin da zasu abin ko kuma su je su ci abinci ba su wanke hannunsu ba saboda akwai kayayyakin da ake amfani da su akwai abin sa ido akwai hular kai akwai abin hannu akwai takalmin kafa because zasu iya taka wani abin ko kusa ta ta musu tetanus ko wani cuta so akwai cutuka akwai hadarin jikinsu akwai kuma hadarin da su yi al'umma kamar wanda su yi al'umma kuma shine ce dan su dauko abin akwai abubuwa masu guda sinadarin da suke da guba yanzu da bayanci kamfanuka ko wasu abubuwa ba sa tantancewa su fitar da gubar sannan su zubar da shi sai zubar da shi da gubar su kuma su dauka to alhamdulillah kamar yadda ke faɗa kwanan na cewa gwamnati ta ba wani kamfani ma lura da kwashe bolar da kuma sarrafa ta yanda ba za ta cuta al'umma ba sannan kuma bolar ta zama jari ta zama ayi amfani da ta wajen makamashin wuta da abubuwa da yawa da ake amfani da su ko wajen samar da taki da abubuwa da yawa to wannan kamfani shi ma ce zai dauki mutane muna fata yaran nan da suke wannan aikin za a dauke su ma a musu sanin makamar aikin a musu training su san yadda su kwashe kayan da ba su kayan aiki sannan kuma kaga sun samu sana'a sannan kuma bolar ta zama jari
to su wannan kafin a kai ga waɗannan daman can akwai wannan sana'a su kuma waɗannan yara za ka gansu suna bi gula-gula suna tsince-tsince waɗannan irin cutuka za su samu
kamar yadda ga miki za su iya yankewa za su iya ɗaukan cutar abin da zai iya ma guba za su iya daukan cutuka kuma kamar su tetanus cutukan da ake dauka a kasa musamman kwayoyin cuta da suke a kasa ko amai da gudawa za su iya yi wada ko wani amai da gudawa za su iya dashi kwalara ta hanyar idan suka je suka kwashe abin ba su wanke hannunsu ba ko kuma ba su da safar hannu su dauki abin ne bisa da farce abin cuta kwayoyin cuta ta makale ya farcen su sannan kuma ba su je su wanke hannunsu da kyau ba su je su ɗiba abinci mai bisa gama ma kwashe abin za su zo kawai ce ga abinci su dauka ko kuma abin shawara su dauka su sha ruwa so kin ga wannan zai yi musu illa kamar yadda faɗa za su dauka yada cutuka za su daukan cutuka za kuma su yada abubuwa masu guba kashi uku ne
idan suka dauki cutar is it communicable
via idan ma shine gami kaman kwalara idan suka dauki amai da guda idan din suka ba haya zai bata musu kuma wani ya je wani ya ba haya da wani abu da yake cuta shi ma ko irin su polio din nan su ebola su lassa fever duk wayannan cutuka da muka sani wanda suke yaduwa da sauri a cikin al'umma suke zama annoba za su iya zama su ne suke yada wannan cutar so dole kaga dole abin kaman matakin da nake fara gwamnati dauka ya zo gibi ne ya zo inda ya kamata yanda kinga zai taimaka wajen hana yada cutukan nan zai hana wajen bata muhalli zai hana bata guba da kuma bishoyin ma da abubuwan da muke amfani da su da abin da ke kasa
to wannan ka gaya mana na wanda cututtukan da su zai samu su karan kansu ka ce idan suka bibi wasu gwangwanaye da akwai sinadari shi kuma aka zubar da shi inda zai iya cutar da al'umma to su kuma al'umma su ma waɗanne irin cutuka hakan ka iya haifa
kamar yadda gaya miki cewar ba wai idan suka ɗau abubuwan sinadarin poisons kamar arsenic cadmium aluminium wanda idan aka akwai yanda ake tace shi ake fitar da shi zan bai da illa ko kuma a sarrafa shi to ta harkar to su kuma in suka dauka saboda ba shi suke bukata ba maybe kamar ruwan batir mai ruwa kin ga je kawai zuba da ruwan ne a ko'ina zuba shi a kwata ya je shiga hanyar ruwa ko ya shiga inda ko wani korama zai zuba so kin ga sun rugo a wannan koramar da suka zuba wannan ruwan so dole kin ga bai kamata su yi wannan abin ba so kin ga sun cuta al'umma kamar kuma na gaya miki za su iya yada cutuka su ma kamar yadda na gaya miki sannan kuma za su iya sarrafa wasu abubuwan ba yanda ya kamata a sarrafa su ba shi ma kuma zai zo ya zama abin ba wai lokaci guda ba hankali zai rinka mutane illa.
Masu iya magana dai kan ce taya Allah kiwo ya fi Allah na nan. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Nigeria.
sauraron mu kada a shafa. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin kwalamar mu a jihar Kaduna.
Masararan mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na girke-girke a sashen mu na yau da gobe. Yau zamu leka Maiduguri ne, inda zamu kawo muku abincin gargajiya wanda aka fi sanin su da shi, wato kunun gyada. Ina tare da bakuwata Malama Marazain, wanda za ta kawo mana kunun gargajiya irin na Maiduguri na ainihi, ba cionge ba. Su Amina, sai a saurara ko za a karo. Malama, barka da
su. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Hajiya Hawwa Marazain, kuma ina so ne zan koya muku yanda za mu yi kunun mu na gargajiya na Maiduguri, kunun gyada. Shi dai kunun gyadan nan, idan uwar gida zaki yi shi, zaki tanaji abubuwan ki kamar haka: ita gyada, ki tanaji gyadakki, ki tanaji alkaman ki ko da farin shinkafa, sai ruwa, sai tsamiya ko nono. Idan ba tsamiya, zaki iya neman nono ki yi da amfani da shi. To idan kika samu kamar idan zaki ma mutum kamar ba da yawa ba, kamar na gongomi hudu na gyada haka, to zaki samu gyadarki. Idan zaki yi shi a lokacin ne, to ki dan soya ta sama-sama, sai ki bushe bawon, sai ki jikata a kai miki nika. Kada ya wuce da minti 30 haka, ba a dai in kin jikata za ta jiku, sai ki kai a markaɗo miki. Idan kuma ba za ki soya ta ba, ma a hakan ta za ki iya jikata, sai ki bara bawonta. In kika murje, to bawon zai tashi, sai ki kwashe bawon, ki wanke ta, sai ki kai nika. Ga mai son kayan kamshi, za ki iya hadawa kanunfarinki, masoranki da dan citta. Idan kuma ba kwa son kayan kamshi, to za ka iya barin shi haka. Idan aka markaɗo gyadan aka kawo miki, to zaki samu ruwa ba da yawa ba, ki zuba kamar gyada gongomi hudu nan. Zaki iya amfani da kofin nan na rabin loka, ruwa kamar shi guda hudu zuwa biyar ya isa, sai ki zuba ki tace ta. In kin tace, to dama ga abin nan dinki a gefe, alkamaki ko shinkafa, in kika daure sai ki zuba ki dora gyada take a wuta. Amma fa karki nisa, saboda idan ya kumbura ya taso kafin ya tafasa, zai iya zubewa. Saboda haka ne ake so in ka dora shi ka tsaya kusa da shi, kada ka nisa da shi. To bayan shi gyadanki ya tafasa, idan ya taso, zaki dan rika wannan din shi, taba shi sama da ludayi, saboda kada kumfan ya zufa a kasa.
To malama, yaushe za a sa shi alkama da shinkafa wanda ake cewa dandawakin sa?
Yawa, wannan wasu mutane kaman anan wuraren kaman mu can wurin mu Maiduguri, gaskiya sun fi son shi daga karshe ba da wuri ake zuba ba. Gwara in alkama ce zaki zuba ta lokacin da kika dora gyadaki. Amma in ba alkama bane, in shinkafa ne, wani lokaci ma mu sai yana shirin tafasowa, sannan muke zuba shinkafa a ciki, sai ka wanke shinkafar ka ka zuba.
To ya magana
kuma da wuri, yana da karfi, zai laushi. A wannan tafasar da gyadar za ta danyi na dan lokaci kadan kafin ki dama, zai laushi. Mu ba sa son shi ne yayi laushi gaba daya din nan, yawa, amma zaki ji shi zai laushi ba laifi. To idan ya dan nuna, idan gyadakki ta nuna, sai ki dauko. Idan nono ne, ba sai kin yi amfani da tsamiya ba, sai ki dauko nonon ki kina sauke ta, sai ki zuba
na shanu. Zai daure nono kuku na kanti?
Nono na shanu, ba na kanti ba, na gargajiya. To idan kuma shi zaki amfani da garin shinkafan ki ne, ko shi wannan garin shinkafa, ko akwai wani gari a wurin mu can, amma akan same shi ne a Maiduguri, ana kiran shi dalai.
To
garin dalai daga gero ake yin shi. To idan kina so amfani da shi ko garin shinkafa, zaki dama shi daga ruwan tsamiya.
Ban gane ba, bayan mun zuba shi ainihin kurakuran shinkafa a cikin ruwa, kuma zamu tanaji garin shinkafa?
Akwai garin shinkafa da zaki tanada, saboda daure shi, ko garin shi ko kuma markade kaman kamu
na shinkafa fara ki na kokonan
na shinkafa fara ba ta ci ba. So kaman dai yanda zaki wasu anan Hausawa sukan zuba kamu, to mu can ba mu amfani da kamu, da shi wannan markadaddan shinkafan ko garin shi da shi muke amfani. Sai ki sa ruwan tsamiyan ki dama. Sai ki daure da shi. Bayan kin sauke ta kenan kasa.
To sai an sauke.
In kika dama a wuta yana iya tsinkewa. So sai ki sauke ta, ki dama ta a kasa. To zaki ga kuninki yayi daidai.
Ranga da dauke nan.
Dan ba fulata ni ya sha. To sai ya tsinke kunnan shi.
Dan Allah ku taimaka mai.
Sai kunnan shi ya tsinke
saboda kwaban
da. Kuma ri sosai man zai lublub ta ki ganshi ya zama lublub da shi. Ai sai ya tsinke kunni saboda dadin kunan nan.
To ga sirri, ba fulata ni sai ya koma inda zai samu yayi kuma ni yake ba.
Yawwa.
Ashe dama akwai wani abin da zai ku iya taimaka wa fulata ne kuma shi.
To muna ta fama da su su zo, ai ba su zo bane. In suka zo za mu ba su.
To masha Allah.
Kamar saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗaya. Ni ce Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.